أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وبركة مدهدوا أولا يوم تشمي عن بركة يوم تشمي رانر شاهدو قوات ذو القعدة شكرا في دبود القريب للأربعين دبيو باين جرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزولي ليلة عشرين دهدو قوات الشدة شكرا في دبوبيو لعشرين دليا ميلادية. وإن شاء الله زعم قبات الكرات للتاب أمدة الأحكام كما يدعى كتابة وانا يشيني زمام ونسلتين أتكين وانا سلسلة عن البركة كما هاري أنزلي منا أتكين كتاب الحج منا أتكين باب حرمة مكة واتو باب الذي منا مغانا أكن الفرمر غرم مكة الفرمر دا وانا غريم الفرمر وانا غريم جرم يكي دشي واتو أنشي الفرمر albarma garin maka ana nufin abubuwan da alhaji na abubuwan da alhaji ba zai aikata ba a cikin garin makka da kewayenta kamar yadda zai iya yi a wasu guraren. To a garin makka ba haka bane, tana da alfarmar da ba za a yi irin waɗannan abubuwan da za a ambata wato a cikin ta ba. Hadisin farko a cikin babin shine hadisi na 217 a cikin littafin ana bi shurayhin Khuwailid bin Amr al-Khuzai al-Adawi رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البؤوس إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بإتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد آسيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وانا حديث انكر اسرق ابو شريح خويلد ان امر الخزائي العدوي رضي الله عنه. وانا واتو خويلد ان امر رضي الله عنه صحاب من زن الله نيس صلى الله عليه وسلم يا رجل صحابة نسقى هلالشي واتو ياكم فتوه مكة kuma ya wato yayi tsawon kwana har ya riski lokacin da wato lokacin zamanin mulkin Banu Umayya zamanin mulkin wato Yazid dan Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu. To shi wannan Khuwailid radiyallahu anhu daga gare shi ko in ce daga dai gare shi aka rawaito hadisi أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص يا فداغا عمرو دان سعيد بن العاص شي وانا عمرو دان سعيد بن العاص واتو بابان شي صحابي سعيد بن العاص amma shi ba sahabi bane shi tabi'i ne a lokacin nan shi gwamna ne a garin Madina shi Amr dan Sa'id dan As gwamna ne a garin Madina to sai ya kasance daidai lokacin nan akwai yaki tsakanin su da Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu wanda shi kuma Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu sahabi ne lokacin wato da lokacin khalifancin sayyidina Muawiya radiyallahu anhu dukkanin al'ummar musulmai sun sallama mishi to bayan shi sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ya rasu sai ɗansa mai suna Yazid ya karɓi mulki a shekara ta 60 ko 61 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam to shi Yazid ba sahabi bane hasali ma an haife shi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya da kamar shekara 16 aka haife shi Yazid eh ba sahabi bane eh ba sahabi bane yayi zamani da sahabbai amma shi ba sahabi bane tabi'i bara kuma a ce masa tabi'i ba saboda me ana tabi'i in an ce tabi'i ba wai kawai wanda ya ga sahabi shine tabi'i ba a wanda yayi karatu gun sahabi shi ake kira tabi'i wanda yayi karatu gun sahabi ya karbo ilimi daga gun sahabi to wannan shi ake kira tabi'i ba wai kawai zallar ganin sahabbai shi kenan ya maida mutum ya zama tabi'i ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a kira duk wanda ya ganshi a ce sahabi bane a sai wanda ya ganshi gani irin na imani ma'ana yayi zamani da shi kuma sannan yayi imani da shi kuma ya rayu akan haka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana nan akan imaninsa kuma har ya mutu yana nan akan imani wannan shine sahabi amma wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai imani da shi ba sunan shi kafir kamar irin su Abu Lahab su Abu Jahal wayannan duka ba za a ce musu sahabbai ba gashi kuma a jini ma dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab da shi da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam baban su daya kaga ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam hasali ma dai ya ganshi tun yana jariri har annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso Abu Lahab yana kallon sa amma Abu Lahab ba sahabi bane saboda bai imani da shi ba haka nan a garin Madina akwai mutanen da sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce sun yi imani da shi sun yi sallah a bayan shi wasunsu ma sun dan raka shi guraren wasu yaƙoƙin amma duk da haka kuma ba za a kira su da sunan sahabbai ba sunan su munafukai saboda me sun boye kiyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam a zukatansu kuma wani lokacin har harshen su ma yana furci da kalmomi irin na raini da kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kuma ba za a kira su sahabbai ba to haka nan dan mutum yayi zamani da sahabbai nan ma ba za a ce bar tabi'i ba sai in yayi karatu gun sahabbai din an cirato wani abu na ilimi daga gare shi to wannan ya zama tabi'i saboda duk wanda za a ce wani tabi'i ne to duk tabi'an nan in ka ce tabi'i wani to malamai za su ce maka yayi karatu gun sahabi wani duk wanda za a ce maka tabi'i ne to za a iya gaya maka yayi karatu almajirin sahabi wani ne da wani misali eh ko karatun muwadda mutum yayi ko karatun sahih al-bukhari mutum zai gaggane wayannan abubuwan da yawa eh misali yanzu ana magana a cikin tabi'ai ana magana irin su wannan kamar irin su Ibn Shahab az-Zuhri kaga tabi'i ne to yayi karatu gun sahabbai daga cikin sahabban da yayi karatu gun su akwai irin su wato irin su sayyidina Abu Huraira irin su sayyidina Abdullahi dan Umar to kaga wayannan duka yayi karatu gun su irin kamar irin su wato Abdurrahman ko kuma Nafi'u dan Abdurrahman kaga tabi'i ne kaga yayi karatu wajen Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu dama maulansa ne sannan kuma ya rubuta irin su shi kansa sayyidina Umar da sauransu don irin su wato Salim kaga shi dan gidan Abdullahi dan Umar ne radiyallahu anhu yayi karatu gun sa yayi karatu gun irin su Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Urwatu dan Zubairu kaga tabi'i ne yayi karatu wajen dan uwansa Abdullahi dan Zubair yayi karatu gun nana Aisha radiyallahu anha yayi karatu wajen mahaifinsa Az-Zubair ibn al-Awwam irin su irin su Araju kaga tabi'i ne a Araju yayi karatu gun sayyidina Abu Huraira irin su sayyidina wannan Sa'id ibn al-Musayyib kaga tabi'i ne yayi karatu gun sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu to duk wanda za a ce tabi'i ne za a ce yayi karatu gun sahabiwa ne dama shi Yazid gashi nan dai kawai ba za ka ce mar tabi'i ba sahabi bane dama kwata kwata sannan kuma ba za ka ce mar tabi'i ba saboda babu wani sahabi da za a ce wannan shine malamin Yazid babu to saboda haka abin da ya faru shine kasancewar yadda mulkin na shi wato Yazid ya gudana farko dai ya bude mulkin nasa ya fara bude mulkin nasa da kashi ɗan gidan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sirna al-Husayn eh shi ya fara kashewa bayan ya kashe sirna al-Husayn to kuma bi tsaya iya nan ba ya ci gaba da aikata abubuwa da yawa gashi nan dai kamar yadda malaman tarihi sun ruwaito kamar irin su Ibn Kathir a cikin littafin sa al-Bidayah wa an-Nihaya da irin su al-Hafiz al-Zahabi a cikin littafin sa wannan siyaru alamin nubalai da irin su da sufai da dama dai na tarihi sun ruwaito ire-iren wayannan waƙoƙoyin irin abubuwan da aikata wanda suke dai babu daɗi gaskiya da abubuwan da wasu abubuwan daga ciki kamar zargi ne ake masa wasu abubuwan kuma gaskiya sun tabbata kamar yadda ruwayoyi suka nuna to bisa wannan ne dalilin to sai wasu daga cikin mutanen da suke raye a wannan lokacin daga cikin sahabbai da suka taru suka yi bai'a ga Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu ya zama shi ma shine halifa a wannan lokacin suna kirga shi a cikin halifofi ya zama mutanen garin Makka da Madina duka sun yi masa chaffa sun yi mubaya'a da shi haka nan mutanen Iraki sun yi mubaya'a da shi shi dai Yazid yana mulki ne a garin Sham da kuma wasu daga cikin sassan wato daular musulunci ta wannan lokacin amma garin Iraki da kuma Makka da Madina duka suna karkashin mulkin Sayyidina Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu shi kuma sahabi ne hasali ma shine farkon wanda aka fara haifa a Madina bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun hijira daga Makka zuwa Madina shine farkon wanda aka fara haifa kuma shi jikan Sayyidina Abubakar ne ta wajen mahaifiyarsa mahaifiyarsa sunanta Asma'u irin Sayyidina Abubakar ne ta wajen mahaifinsa kuma Az-Zubair ibn al-Awwam nan kuma dan gida ne a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi mahaifin nasa Az-Zubairu dan gidan Safiya ne Safiya kuma yar gidan Abdul Muttalib ne da Safiya da Safiya kakar Abdullahi dan Zubairu da kuma mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam baban su daya sannan kuma shi al-Awwam din al-Awwam mijin ita Safiya din wato mahaifin Zubairu da shi da nana Khadija baban su daya kaga shi Abdullahi dan Zubairu in ya shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan wato dan kawunsa sannan kuma ya shigo gidan wato kamar gwaggwansa kanwar mahaifinsa nana Khadija radiyallahu anha to saboda haka abin yake to sannan kuma kamar yadda na faɗa wato shi dan shi Az-Zubairu sai ya wuri yar gidan Sayyidina Abubakar mai suna Asma'u yar nana Aisha ita ta haifi wannan Abdullahi dan Zubair din shi yasa ma ita nana Aisha radiyallahu anha ana mata alkunya da ummi Abdullahi da inda za ga hadisi wani lokaci ko a ce an ummi almu'minin Aisha radiyallahu anha ko kuma a ce an ummi Abdullahi Aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan Abdullahi din shine Abdullahi dan Zubair ta Abdullahi dan Zubair shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi jini ya je zubar lokacin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaho ya bashi jini ya je zubar Abdullahi dan Zubair a lokacin nan duka yana yaro dan har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekarunsa ba su wuce 10 ba ko 11 tunda a shekarar farko ta hijira aka haife shi to kaga yana yaro sanda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kafan ya bashi jini ya je ya zubar da ya je dama ya ce masa ya zubar a inda ba wanda zai gani to shi kuma da ya je da jinin sai yake ganin shi dai tunda wannan jinin daga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to yafi karfin ya zubar da shi a kasa shi kuma ba zai zuba a masai ko a wani gu inda najasa take ba saboda haka kawai sai ya kurbe jinin ya daure ya sake kurbewa ya shanye da ya dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka zubar ya ce kwarai ku ya Rasulullahi na zubar ka ina ka zubar ya ce ai na zuba inda ba wanda zai gani ya Rasulullahi ya ce ina ki ne ce ai shanyewa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda ko ka sha jini na yaji to wailul lin nas minka wa wailul laka minan nas ya ce zaka sha fama da mutane kuma mutane za su sha fama da kai to haka ne ko sai dai zama gwarzon mayaki sosai ga ilimi ga kuma karfin yaki lokacin da ya karbi halifancin wato sai zama akwai adawa mai karfi tsakanin shi da shi Yazidu to Yazidu ya zo ya zagaye garin Makka da yaki ya zagaye garin Makka a lokacin Abdullahi dan Zubair ya fita da wasu daga cikin sahabbai ridwanullahi alaihim da tabi'ai da ke tare da shi to a lokacin da ya zama wato rundunar gwamnan Yazidu rundunar tashi ta yi yawa sosai lokacin nan Hajjajini gwamnan da aka turo ya zo ya yaƙi shi da sai zama wato sun rinjayi Abdullahi dan Zubair da shi da rundunarsa to Abdullah dan Zubair sai ya dawo cikin harami wato cikin masallacin Ka'aba ya dawo nan da shi da rundunar suna nan shi kuma can wato Hajjaju wakilin Yazid kenan ya zagaye garin da dai abu ya tsanani ya zama sun ki fitowa daga cikin harami shi kuma ba dama ya shigo ya zo ya yake su a wajen saboda in ya shigo nan ku tabbata ya san shi ma za su iya gamawa da shi shi wato Hajjaju dan Yusuf Sakafi da aka sai hawo kan dutsen Jabal Abi Qubay akan dutsen ya kafa majajjawa wata irin majajjawa ce da ake wato mulmula duwatsu haka na wuta ana wurgi da shi ya rika jehowa yana harbin ɗakin Ka'aba shi Hajjaju dan Yusuf Sakafi warai da gaske yana amsa sunan musulunci duk da malamai sukan suna kafirta shi saboda wasu lafuzza da yayi marasa daɗi akwai lafazin da yayi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lafazin da yayi akan wasu abubuwa da yawa da kuma yadda yake wulakantar da ayoyin alqur'ani da yawa malamai suna kafirta shi akan haka shi Hajjaju kenan ya rika harbin ɗakin Ka'aba har sai da ya rushe ɗakin Ka'aba to ganin wannan ne Abdullahi dan Zubair sai ya fita kawai gaba ɗaya ji tari su da yaƙi ya karkashe da dama daga cikin sa amma daga ƙarshe dai sun samu rashin nasarar kashe shi dan rashin nasara ne a gun sai kashe shi suka datse kansa sannan kuma suka aikawa mahaifiyarsa da kan sai kashe suka aikawa da mahaifiyarsa kuma kan sannan suka rataye shi kan wuyansa ƙasa kafarsa kuma da na sama suka ki binne shi ɗan kwana da kwanaki har sai da wata rana mahaifiyarsa ita Nana Asma'u lokacin nan ta tsufa sosai ta mutu da ta gan shi shikenan ta daga kai ta kalle shi take cewa har yanzu wannan mahayin lokaci bai yi ba da zai sauko to shi ne da Hajjajin aka gaya masa wannan sai ya ce to a sauko da shi aka sauko da shi shine a lokacin nan za a je a binne shi shi Hajjajin ya karbi gawar ya je binne shi a makabartar Yahudawa tarihin dai ba shi da daɗin fada gaskiya kwarai da gaske ba shi da daɗi kwarai da gaske to kaɗan dai daga cikin abin da ya faru kenan to a lokacin nan shi wannan Amru ɗan Sa'idu ɗan As shi kuma a lokacin nan yana gwamna a garin Madina da sai ya kasance yana turo sojoji don su ƙarfafi Hajjaju akan yakin da yake yi da Abdullahi ɗan Zubair to shi wannan sahabin mai suna Abu Shuraihin Khuwailid bin Amr al-Khuza'i wato yazo yake masa gargadi za mu ji abin da ya gaya masa annahu qala ya faɗa li Amr bin Sa'id bin al-As wa huwa yab'asu al-bu'us ila Makka a lokacin nan yana tura sojoji zuwa garin Makka idan li ayyuha al-amiru an uhaddithaka qawlan yace kamin izini ya kai wannan gwamna an uhaddithaka qawlan dan baka labari game da wani zance kama bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan zancen algada min yawmir fati wa shi garin ranar da ya bude garin Makka da yaki fasami'atu uznaya yace kunnan nan nawa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake faɗa wa wa'ahu qalbi kuma zuciyata ta kiyaye abin da yake faɗa wa absarahu aynaya idan wannan na guda biyu sun ganshi kina ta kallama bi yayin da yake magana da wannan abin da zan gaya maka wato ba wani ne ya gaya min ba kunne na ya ji zuciyata ta kiyaye sannan ido na ya ganshi sanda yake faɗa innahu hamidallaha wa asna alayhi lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gode wa Allah sannan yayi kirari ga ubangiji kuma kala sannan sai ya ce inna makkata harramaha Allah ta'ala hakika garin Makka Allah madaukakin sarki ya haramta shi wato ya haramta yin yaki a cikin ta ya haramta zai dai faɗi dai abubuwan a cikin wannan hadisin da kuma wani hadisin da zai biyo bayan wannan wa lam yuharrimha an-nas kuma ba mutane ne suka haramta wannan garin wato suka sanya masa wannan alfarmar ba anan bai kawo wannan yawma kharqa samawati wal ardh ba na'am cewa wannan haramcin ko wannan alfarmar tun ran da Allah ya halicci sammai da ƙasa Allah ya sanya wa wannan garin fala yahillu limri in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman bai halatta ga duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira ba ya zubar da jini a garin Makka wala ya'dida biha shajaratan kuma bai halatta ga duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira ya yanke bishiya a garin Makka ba ko da bishiya bai halatta mutum
ya mata rauni ko ya yanke ta a garin Makka ba. Fa in ahadun tarakasa bi itali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idan wani mutum yake ganin rangwamin a yaki garin Makka ko a yaki a garin Makka ko a zubar da jini a garin Makka saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya shigo ya yaki mutanen garin, to fa qulu, ku ce masa inna Allaha qad azina li rasuli, hakika Allah ne yayi izini ga manzansa sallallahu alaihi wasallam, wa lam ya'zan lakum, ku kuwa bai muku izini ba, wa inna ma azina li sa'atan min nahar, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kara da cewa to ni din ma izinin da Allah ya yi min na wannan lokaci ne kankani a cikin wuni, qad adat kurmatuha al yawm, yace amma kuma a yau din nan alfarmar garin ya sake dawowa, wannan haramcin ne zubar da jini a wannan garin ya sake dawowa, ka hurmati habil amus, kamar irin alfarmata ta jiya, falyuballighi shahidul ghaiba, to wanda kenan wanda ya ji wannan abin da na faɗa to ya isar ga wanda baya nan. An fahimci zancen, an fahimci kuma dalilin zancen, ko dalilin da ya sa shi sahabin ya gaya mishi wannan don hana shi wannan yakin da suke yi a garin Makka. A'a, gwamnan Yazidun dai shine wannan Amru ɗan Sa'id ɗan Asi, gwamnan Yazidun a garin Madina, gwamnan Madina ne shi wannan Amru ɗan Sa'id ɗan Asi. Fa ila li abi shurayhin, sai aka cewa abu shurayhin shi wannan sahabin, ma qala laka, me yace maka shi wannan gwamnan, yayin da kai masa wannan sai me yace maka, sai yace a cewa yayi ana a'lamu bi zalika minka ya aba shurayhin, kai ya kaga sai yayi sahabin rashin kunya, yace ai ni na fi ka sanin wannan kai abu shurayhin, innal harama la yu'izu asiyan, ai shi harami baya wato katangance mai saban Allah, wala farran bidamin, haka nan wanda ya gudu da wani jini shi ma harami baya kiyaye shi, wala farran bi kharbatin, haka nan wanda ya gudu da wani yaki a kansa to shi ma harami baya kiyaye shi. Abu na farko dai, shi wannan Abu Shurayhin din sahabi ne, ya musulunta tun kafin fatuwar Makka, yayin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kasance tun a zamanin jahiliya ana masa laqabi da Abul Hakam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya tambaye shi menene dalilin da yasa ake ce maka Abul Hakam, sai ya ce ai ana gaya min ne saboda ni ne wato alƙali a cikin mutane na, duk hukuncin da nayi musu suna yarda da shi, sai ya ce min Abul Hakam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce shin kana da ƴaƴa, sai ya ce kware ko ina da ƴaƴa guda uku maza, akwai Shuraihu akwai wani akwai wani, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to waye babban, sai ya ce Shuraihu ne babba, sai ya ce to daga yau sunanka Abu Shurayhin ba Abul Hakam ba, amma ainihin sunan shi kuwa malamai sun yi sabani game da ainihin menene sunan shi, amma dai abin da ya fi rinjaye shine sunan shi Kuwailid. Ibnu Daqiqul Irya ce wannan sahabin ya rasu ne a garin Madina a shekara ta 68 bayan hijira, ya gaya wa Amru ɗan Sa'id ɗan As, shi Amru ɗan Sa'id ɗan As kamar yadda muka faɗa wato gwamna ne a garin Madina, ya yi gwamna ga Sayyidina Muawiya, sannan kuma lokacin da Yazid ya zamto shine halifa nan ma ya yi gwamna, to daga baya shi ma sai musiba ta afka mishi bayan wannan abin da yayi na tura sojoji a yaƙi garin Makka din, to shi ma sai musiba ta fada mishi, wato sai yayi kokarin kwace halifancin ma gaba daya, kamar wai gwamna ne kokarin yin juyin mulki ga shugaban kasa, to ƙarshe dai sai Abdul Malik dan Marwana ya kashe shi. To hadisin wato yana kunshe da darussa da dama, daga ciki dai abubuwan da zamu riƙa daga ciki akwai wato faɗansa da yace wa huwa yab'asul bu'us ila Makka, wato za a riƙa daga wannan muhimmancin al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, wato umarni da aikin alkhairi da kuma hana mummunan abu, in kaga za a yi shi, da kuma wato tanbihul ghafil, faɗakartar da wanda ya manta ko wanda ya rafkana, da kuma tazkirun nasi wato tunasar da wanda ya manta, da kuma ta'limul jahil wato ilmantar da wanda bai sani ba, shine abin da shi wannan sahabin Abu Shurayhin yayi nufin yi, wato yayin da yayi nufin hana Amru ɗan Sa'id wannan tura sojojin da yake dan a yaƙi garin Makka. Abu na biyu faɗansa da yace idan li ayyuhal amir, yi min izini ya kai wannan gwamna, to wannan ana nuna wato taladdufi ga manya, koda a ce ba akan daidai suke ba kar kada cewa ba akan daidai suke ba yasa ka keta alfarmar su naga ce wannan babba ne sarki ne wannan misali ko gwamna ne ko wani mai wani mukami to kada dan yana kan wani abu na kuskure kai kuma ka ce zaka keta alfarmar shi a'a ka bashi alfarmar sa na wannan mukamin da yake kai in muka duba zamu ga wannan mai yin nasihar sahabi ne shi kuma wannan gwamna da za a yi wa nasihar tabi'i ne a cikin ta wato za a yi cewa dai to za a yi kina shi tabi'i din amma dai misali kaga bai kai shi ba a daraja sannan bai kai shi ba a haifi amma dai tashi zai masa magana ba fada masa yi kawai haka kai tsaye ba ce ba sai yi min izinin in yi magana sai da ya nemi izinin yin magana sannan sai ya mar magana sannan kuma dai tashi masa magana sai ya mishi da kalmomin da wato nasiha za ta kama shi ya ce abin da zan gaya maka din nan wato kunne na ya ji sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadarsa zuciyata ta kiyaye abin da ya fada ban manta ba sannan ido na ya ganshi a lokacin ma da yake magana ba wani ne yace min annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba a'a na ganshi da ido na san da yake magana kaga karshe kenan abu na hudu akwai kuma abu na uku kai cewarsa kunne na ya ji zuciyata ta kiyaye kuma ido na ya ganshi wannan karfafawa ne domin shi wanda ake gaya wa maganar ya kiyaye abin da za a gaya mishi abu na hudu kuma da yace annabi sallallahu alaihi wasallam hamidallahi wa asna alaihi ya gode wa Allah kuma ya kirari ga ubangiji cewa duk wata hudba da mutum da za a yi a musulunci to ana so ta fara da irin wannan in ka lura duk sanda limami zai yi hudba yakan fara ne da alhamdulillahi rabbil alamin ko alhamdulillahi allazi kaza 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 yana farawa ne da godiya ga ubangiji sannan ya kirari ga ubangiji sannan sai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai wa'azi kuma ya biyo baya a kowace hudba da za a yi a musulunci abu na biyar da zamu rika a cikin hadisin da yace inna makkata harramaha Allah ta'ala wa lam yuharrimha annas cewa Allah ne ya ba wannan garin alfarma ba wai mutane ba to wannan zamu rika daga wannan cewa fadar da ake cewa annabi Ibrahim alayhi salam shi wa garin addu'a kaza kaza to shi annabi Ibrahim alayhi salam abin ya bayyana ne ta hannunsa amma ainihi tun san da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasai kamar da yazo a wutar wayar yawma khalaqas samawati wal arda tun san da Allah ya halicci sammai da ƙasai ya sanya wannan garin na Makka wannan alfarmar abu na shida kuma cewa walam yuharrimha an-nasu to wannan ya faɗa ne dan ƙara arfafa maganar abin da ya faɗa tun da farko cewa ba mutane Allah ne ya ba wa garin alfarma ba mutane ba da yace kuma la ilaha illal limri in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfuka biha daman cewa bai harata ba ga wani mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira ya zubar da jini a garin Makka to wannan wato ya faɗa ne saboda munasabar dalilin ma yin nasihar tasa saboda shi wannan gwamnan yana tura sojoji ne don su yaƙi Ibn Zubair Abdullahi ɗan Zubair a cikin wannan haramin da ya na Allah wanda aka hana zubar da jinin to wannan yana nuna ne zuwa ga wulaƙantar da alfarmar garin da shi wannan gwamnan ya yi domin ya halatta zubar da jini abinda kuma shi Allah ya riga ya haramta yin haka kuma za mu rika daga cikin wannan hadisin dai gundarin cewa Allah ya haramta yin yaƙi a cikin garin Makka duk da dai malamai masu ilimi wato ahlul ilimi sun yi saɓani game da shin idan wani azzalimi ya je zalunci a wani gosai ya dawo ya ɓuya a garin Makka ko kuma dama a garin Makkan ya fito da abin nasa na tawaye ko na zalunci to shin yaya za a yi da shi ko kuma idan wasu mutane daga cikin kafirai suka shigo garin Makka suka mamaye garin wato ya zama sun shigo cikin wannan garin to ya za a yi da su shin ya halatta a shigo garin a yaƙe su ko kuma in wani ya fito wato yayi wani abu na zalunci ya halatta a shigo har garin Makka a yaƙe shi in ya ɓuya nan to daga cikin malamai akwai wanda yake ganin halaccin hakan akwai amma mafiya yawan malamai suna ganin bai halatta ba sai dai inda hali a hana komai shiga garin da abinci da abin sha da komai har sai ya zamto wannan wanda yayi laifin har sai ya fito daga garin Makka sannan sai a bi shi a kashe shi bayan ya fito daga garin Makka abu na tsara da zamu rika daga cikin hadisin da yace wala yu'dadu bi hasidratin wato bi halatta a yanki ko da bishiya ba a garin Makka wannan shi ma yana nuna haramcin wato yanki bishiyoyin harami wannan kam dukkan malaman duniya sun yi ijma'i akan haka a cikin dukkan abin da kansa ya fadi ya tsiro a cikin harami to bai halatta a yanki shi ba sai dai abin da in dan adam ne ya shuka to wannan kam ya halatta ya iya girbewa da hannunsa ko bishiya ce wata dan adam ya shuka da hannunsa to za a iya yanke ta ita wannan hakanan duk abin da yake mai kaya ne su ma shi ma wannan akwai sabanin malamai game da shi wasu malaman suna ganin halaccin yanke bishiya in mai kaya ce kamar Imam Shafi'i ya ce tunda tana cutarwa amma su Imam Malik suna ganin cewa koda mai kaya ce bai halatta a sare ta ba tunda hadisi ya ambaci haramcin sare ta eh na'am na'am ai a garin Makka kwarai ku a garin Makka da kewayen garin Makka ma duk inda dai wannan gun harami ne to ya haramta ai hakan abu na goma wa in ahadun tarakhasa bi itali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqulu inna allaha azna li rasuli wa lam yazn lakum idan wani yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin ya yaki garin to sai ku ce masa ai Allah ne ya yi masa izini amma ku bai muku izini ba to wannan ana rikar cewa bai halatta ga wani yayi riko da wannan wato saukin da Allah ya madauki sarki wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutun yayi kiyasi da wannan yace zai yaki garin Makka ba bai halatta ba abu na 11 zamu rikara ga garin cewa daga wannan hadisin cewa Allah madauki sarki ya bude wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan garin ne na dan wani lokaci da aka halatta a shiga garin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin ne da yaki ba wai da sulhu ba amma shi Imam Shafi'i ya ce a'a inna ha futihar sulhan an bude garin ne da sulhu ba da yaki aka shiga garin ba amma wannan kam ya sabawa abin da ainihin mafiya yawan malaman sira suka tafi akai tunda hadisi ya tabbata a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda ya shiga gidansa ya kulle kofa shi ma ya tsira wanda ya jefar da makamai shi ma ya tsira ba za a yaki shi ba amma wanda ya dauki makami zai yaki jama'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam shigo da shi ya shigo da su to wannan shi za a yaka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin ya ce hakika alfarmar garin ya dawo kamar yadda yake to haka nan har zuwa tashin alkiyama babu ranar da zai halatta a zubar da jini a garin Makka fadansa kuma cewa falyuballighi shahidul ghaiba to wannan wujubun wajabcin wato isar da zancen annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi hukunce-hukuncen na shari'a in ka ji shi daga alqur'ani ko daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to wajibin ka ne ka isar wa waɗanda ba su sani ba ba wai sai malamai ba duk wanda ya ji to wajibin sa ne ya isar da wanda bai ji ba an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm fathi makkah la hijrata walakin jihadun wa niyyatun وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يؤبد شوكه ولا ينفر سيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر وانا حديث عن كان أشد قد أنبب فمن ذا صلى الله عليه وسلم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا صلى الله عليه وسلم يفعل yamma fathi makka a ranar da ya bude garin makka la hijrata daga yau babu sauran hijira da an kasance ana yin hijira daga makka ana komawa madina tun bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira shi ma daga makka ya koma madina to ana ta bin sa duk wanda ya yi imani sai ya bi shi duk wanda ya yi imani sai ya bar makka ya koma madina to ana nan a shekara ta 8 bayan hijira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaki garin to sai ya ce to daga yau ita ma garin makka ta koma garin musulunci dan haka babu hijira kuma la hijrata ba'da al-fatih babu hijira bayan budin makka walakin jihadun wa niyyatun sai dai jihadi yana nan har zuwa tashin alkiyama duk lokacin da al'amari ya kama wanda za a yi jihadi to shikenan wannan yana nan wannan niyyatun da kuma niyya ta alkhairi tana nan ita ma har yanzu a duk inda mutum yake yayi niyya mai kyau ta ibada Allah zai ba shi lada wa idza tunfirtum fanfiru ya ku mutanen garin makka idan aka nemi ku fito a tafi yaki to ku fito وقال يوم فتح مكة كما يفعل أعران البوت مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض حقيقة وأن قرن أن مكة الله مدعو كثير كيا حرم تاشي تن أعران ديها لشي سميد قصي فهو حرام بحرمة الله شي وأن قرن حرام ني دع الفرمر الله إلى يوم القيامة حرزوا أعران القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيحلتبا yin yaki a cikin wannan gari bai taba halattuwa ga wani ba kafin ni walam yahilla li illa sa'atan min nahar yace kuma ni din ma garin bai halatta gare ni in yake shi ba sai dan lokaci kankani a cikin wuni fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyamato wannan garin yana nan da arfar masa kuma har yazo a tashin alqiyama la yubadu shauku bi halatta a yanki auran sa ba to kayar sa ba bai halatta a yanki ta ba ko a sari ta ba wala yunfaru saiduhu bai halatta kuma a kori abin farauta ba a garin makka dan kaga abin farauta to ba za ka kashe shi ba ko gidanka ya shigo malamai suna da sabani game da idan abin farauta zomo ko barewa ta shigo gidanka a garin makka wasu sun ce za ka kore ta ka fidda ita wasu sun ce wannan din ma bai halatta kai ba sai duka kyale wannan abin har sai ranar da ya fita wala yantiqidu luqdatahu hakanan bai halata a tsinci tsintuwanta ba in ka ga abu na tsintuwa a garin maka to bai halata ka ɗauka ba illa man arrafa sai dai ga wanda zai sanar da wannan tsintuwar sai dai in sanarwa za ka yi in ka ɗauka kai ta sanarwa shi kuma sanarwa ba iyaka har abada kullum sai ka ci gaba da sanarwa na tsinci kaza waye ya manta kaza waye ya da kaza da haka har ka samu mishi wala yabtala khalawa haka nan bai halata a yanki plus kwanta ba plus ko kamar wata ciyawa ce haka wacce ake yin magani ita to ko da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta a yanka ba a garin makka komai nata dai haramun ne ba wai mai rai mai jini a jika ba a hatta bishiyoyi da ciyayi da ke garin to bai halatta ka yanka ba ya halatta in kana da dabba ka kai ta ci ciyawa a garin makka inda kaga ciyawa ka kai ta ka daure ta ci ciyawa amma bai halatta kuma ka daure dabbar a gida ka yanki ciyawar daga wajen da ciyawar take ka ci zaka kaiwa dabbar ka ba bai halatta ba fa qala al abbas sai abbas baffan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya ma'aikin allah illa al izkir sai dai tsaure an san tsaure ko wani ciyawa ce mai dan kamshi wanda yawa fa innahu liqainihim wa buyutihim domin shi tsaure suna amfani da shi wajen kira da kuma wajen rufin gidaje فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذكر سيدي اذكر واتو تصوري شي wannan bai haramta ba yankan sa wannan ba haramun bane tun daga amfanin da ake da shi makira suna amfani da shi wajen hura wutar kira da narka abu haka yanzu su narka abu saboda yana cin wuta sosai haka nan wajen yin rufin gidaje akan shimfida shi a saman gidan sannan sai a zuba laka akai in an jera tumba a saman gidan kamar irin ginin da suke a wannan lokacin tsoro ne wato bayan an jera tumba wato itace kenan ita kuma shi kuma wannan aure din sai a yi kamar zana da shi irin yadda muke a nan sai a saka zana da shi sai a rufa akan tumbar sannan sai kuma a zuba ƙasa kwababbiyar ƙasa za mu riƙa daga hadisin da ya ce la hijrata nan ai babu sauran wata hijira da za a yi daga makka zuwa madina tunda ita ma makka yanzu ta dawo ƙasar musulunci kamar yadda ita ma garin Madina garin musulunci ne fadarsa abu na biyu da zamu rika daga cikin hadisin da ya ce la hijrata nan ta ko wato nafiyatu ne lil jinsi ta kore duk wata hijira da za a yi daga garin Makka zuwa Madina kuma ta kore duk wata hijira da za a yi daga garin musulunci zuwa garin musulunci sai dai hijira ce ta kasuwanci ko wani dalili amma ba wai hijira irin ta imani ba hijira ana yin ta ne kadai daga garin kafirci zuwa garin musulunci to wannan kam mashru'iya ce duk lokacin da musulmi ya ga yana kasar arna ko kasar kafirci ya zamto wato ba zai iya gudanar da addininsa ba a wannan garin saboda tsoron ransa da ko lafiyarsa ko tsoron dukiyarsa to shikenan ya halatta musulmi ya hijira daga wannan garin ya koma garin musulunci inda zai iya sakewa ya ibadarsa to wannan kam yana nan daga nan har tashin alqiyama shi kuwa jihadi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce walakin jihadun wani yatun to jihadi dai kala biyu ne akwai jihadi da harshe da alƙalami shine irin jihadin da malamai ke yi to wannan shi kam yana nan koyaushe ana yin sa hasali ma muhimmancin sa yafi jihadi da takobi muhimmancin sa yafi jihadi da takobi domin shi wannan jihadi na harshe da alƙalami ana yin sa ne wajen yin raddi bayan ilmantar da sauran al'ummar musulmai to ana yin sa wajen raddi ga wato kafirai masu kokarin cutar da addini sannan ana yin sa wajen yin raddi ga wadanda suna da awar su suna cikin addini amma kuma suna cutar da addini to sannan bayan wannan sai kuma jihadi na takwabi to wannan shine jihadin da ake da kafirai da munafikai annabi Allah madaukin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar wal munafiqina waghruz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir abu na hudu zamu da kada cikin hadisin da yace wani yatin dinnan ana rufin ikhlasi arkake niyya idan mutum ya tsarkake niyya kamar wannan yana nan daga nan har zuwa tashin alkiyama duk inda kake ka tsarkake niyyarka kai ibada Allah zai karba da yace wai zan sun firtun fan firutu wannan idan an nemi ku fito a tafiyaki to wannan ku fito to wannan kam kuma babu mai neman a fito a tafiyaki wanda za a bi umarnin shi cikin wannan sai wanda yake shine sarki a gari sai sarkin gari wato shugaban addini na gari wanda a wancan lokacin duk wanda aka ce wannan shine sarki to kuma shine limami shine komai a wannan garin shine komandan yaki shine limamin sallah sannan kuma shine wato mai yin hukunci kowanne iri abu na shida inna hadhal balada haramahu Allah fadasu cewa a wannan gari na makka Allah madauki sarki ya riga ya haramta shi to alfarma garin makka wannan kam mun riga mun yi magana akan sa tun a hadisin baya kuma cewa alfarmar wannan garin tana nan har zuwa tashin alkiyama tana nan din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har ya zuwa yau din nan duk wa'annan dokokin suna nan a yadda suke kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halatta masa garin ne na dan wani kankanin lokaci wanda ya shiga ya yaki wato masu taurin kai daga mutanen garin daga ƙarshe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sauran afuwa a cikin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga wasu waɗanda ya ce waɗannan kam ko sun je sun matsarƙala jikin ɗakin Ka'aba a je a kashe su eh kamar idan su Ibnu Kadani zamu karanta hadisin a gaba to duk wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne a yayi ne saboda umarnin Ubangiji subhanahu wataala saboda abin da suka riga suka aikata na cutar da addini domin shi Ibnu Kadani zamu karanta hadisin shi a gaba da ya musulunta bayan ya musulunta sai ya yi ridda har ya yi hijira zuwa Madina sai ya ridda ya dawo Makka sai ya zama yana yin waƙoƙi yana cutar da musulunci yana zagin addini yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma zagin alqur'ani to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga shi a cikin mutum tara ko mutum sha ɗaya ne waɗanda yace waɗannan ko sun je sama ƙarƙare jikin ɗakin Ka'aba a kamo su a kashe su to wannan haƙira wasu bayanin abin da ya halatta wato a'iya abin a'iya kashe shi shine hadisin mu na ƙarshe ina ganin karatun mu na yau babu ma ya jizu qatlu babu bayanin abin da ya halatta a'iya kashe shi ko da a cikin garin Makka ne yake an Aisha ta radiyallahu anha daga nan Aisha da Allah ta bada gare shi da ta dama da gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala khamsun min ad-dawab kulluhunna fasiqun yuqtalna fil harami al-ghurabu wal والهدأة والأقرب والفأرة والقلب الأقوم ولمسلم يقتل خمس فواسق في الهل والهرم وانا حديث عن كتبوش لبنى أنا عائشة يدر على تبدأ قريتا تتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليما ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي خمس من الدواب قداب يرد تسكن دبوبي كلهن فاسقون دكا نسوء أن نم فاسقيني wato sun fita daga cikin da'ar Allah da manzansa saboda me saboda cutarwa da suke yi ga bayinsa yace tace yace yuqtalna fil harami ana kashe su ko da a cikin harami ne a wata ruwayar kuma cewa yi fil hill wal haram a cikin inda ba harami ba har cikin harami ana iya kashe su al gurabu a ciki akwai hankaka wal hid'atu sai kuma wato shirwa wal aqrabu sai kunama wal fa'aratu da bera shi ma wannan duk inda yake ko a cikin harami a ganshi za a iya kashe shi wal kalbu al-aqur da kuma kare mai cizo shi ma wannan za a iya kashe shi ko da a cikin haramin ne wal muslimin a cikin wata riwaya kuma ta imamu muslim ya utalu khamsu fawasika fil hill wal haram ana kashe fasikai guda biyar a hillu da haram wato a cikin hillu inda ba harami ba da kuma harami an ce harami ba wai iya cikin cikin masallacin haramin shine harami ba a'a garin Makka ma kusan gaba ɗayan sa harami ne yana da wannan alfarmar to wannan wato akwai malamai suka ce wayannan dabbobin an faɗe su ne a matsayin wakilai na sauran dabbobi masu irin halin su nan da aka ambaci wato ainihin shirwa da hankaka wannan saboda cutarwa da suke yi bisa dabbobi cewa da hankaka ba mutum suke cutarwa ba dabbobin suke cutarwa kowannen su yana cutar da dabbobi ne to saboda haka duk abin da yake cutar da dabbobi shi ma za a iya kashe shi a cikin hillu da harami duk abin da yake cutar da dabbobi ko tsuntsu ne ko ma menene za a iya kashe shi wal aqrabu da kunama to duk abin da yake bayan kunaman duk wani abu wanda yake yana da dafi shi ma za a iya kashe shi anan har da maciji duk inda maciji yake shi ma za a iya kashe shi a cikin harami ko a wajen harami haka nan irin su shanshani irin su gizo-gizo kaga duk waɗannan suna da dafi za a iya kashe su haka nan wal fa'aratu da bera shi ma bera kaga shi kuma yana barnatar da dukiya ne dan haka duk wani abu wanda yake da nau'i irin na bera din za a iya kashe shi duk abu da yake barnatar da dukiya yake ta adan dukiyar mutane za a iya kashe shi misali kamar burgu wato abin nan kenan gafiya ita ma za a iya kashe ta haka nan wal kalbul aqur kalbul aqur wato kare mai cizo shi ma za a iya kashe shi wannan ya hada har da irin su kura irin su damisa irin su zaki wayannan duka za a iya kashe su an fahimta yawa to wayannan duka za a iya kashe su amma sauran dabbobin harami yanzu kamar didi da wannan ta cikin harami wannan to mutum in dai mutum ya kashe ta tabara ko daidai da kuskure ko mota kake tuba ka kashe ta tabara to sai ka biya biyan kuma ba wai ta tabara zaka je ka kamo irin ta ba a'a akalla in aikin haji ka zo yi to sai ka biya da jini ma'ana zaka yanka kamar akuya sai ka yi fidiya da akuya kwarai da gaske in ka kashe ta tabara ta cikin harami kai daidai da kwanta tabara din ka taka kana cikin harama ta aikin haji ko umra to shi ma sai kai fidiya kwarai da gaske kai fidiya daidai da kwanta tabara ko a gidanka ta zo ta yi abin nan to nan ma sai kai fidiya din to kaga wannan duka yana nuna mana wato alfarmar wannan garin ne mai alfarma nan wanda alfarmar shi duk duniya babu wani waje babu wani gari wanda yake da irin wannan alfarmar sai garin Madina shi kuma garin Madina saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yake cewa ya ubangiji Annabi Ibrahim annabinka ne yayi wa garin Makka addu'a to ni ma ina wa garin Madina irin wannan addu'a to ne yawa garin Madina addu'o'i masu yawa sannan kuma da alfarmar cewa jikinsa mai tsarki yana nan a kwance a wannan garin dan da yawa daga cikin malamai ma suna ganin bayan alfarmar garin duk da alfarmar da garin Makka take da shi to da yawa suna ganin cewa alfarmar garin Madina ta ma fita Makka saboda alfarmar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja da yake wannan garin saboda me saboda jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada kin Ka'aba Ka'abar bata kai jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya dafa dakin Ka'aba yace mamakin darajarki mamakin girman alfarmarki a wajen Allah yace amma mumini kwaya daya yafi ki alfarma a gun Allah mumini kwaya daya yafi ki alfarma a gun Allah saboda haka kaga wannan yana nuna mana alfarmar garin Madina ta fita Makka mumini kaga Ka'aba tashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alfarmar mumini yafi ya mumini guda daya ran mumini yafi ta alfarma a gun Allah to kaga ina ga kuma ran wani annabi daga cikin annabawan Allah ina ga kuma jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja to ala ayi halin dai waɗannan garuruwan masu alfarma ne kuma kamar yadda wato alfarma yana daga cikin alfarmar garin Makka wato ana ninninka zunubi kamar yadda ake ninninka lada a wannan garin shi yasa ma daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka kasa zaman garin Makka din kamar Abdullahi dan Abbas yace ba zai iya zama a garin Makka ba domin yanzu anan mu anan yanzu in kai niyyar aikata sako baka aikata ba ka ji tsoron Allah baka aikata ba to lada ma Allah zai rubuta maka kana da lada daya in kai nufin zaka aikata alkhairi baka aikata ba shi ma lada za a rubuta maka in ka aikata alkhairi kwaya daya lada goma in ka aikata sharri kwaya daya lada daya anan kenan amma a garin Makka ne idan ka aikata alkhairi za a nannanka maka lada akalla sai a baka lada kamar 10,000 maimakon kwaya 10 da za a baka anan to haka nan in zunubin ma ka aikata a can shi ma haka ake ninninka abunan din sannan kuma in kai nufin za ka aikata sharri ba kamar anan ba ne in baka aikata ba Allah ba zai rubuta maka zunubi ba hasali ma sai a rubuta maka lada amma in a can ne ubangiji ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nazuu min azabin alim wanda ya nufi keta iyaka ku ketar iyaka ku keta haddi a cikin garin makka to ubangiji yace nazuu min azabin alim sai mun dandana mishi daga azaba mai radadi kaga nufi ma kenan ina ga kuma wanda ya aikata kaga wannan izina ce ga mutanen mu wanda yake tafiya can neman kuɗi kuma ba a cika kiyaye alfarmar garin ba wasu ma wai sai ga wai can za a ji ai daudu can za a ji ai karuwanci can za a ji ai abubuwa marasa kan gado Allah da ya kiyaye Allah kuma ya shirye mu baki daya waɗanda ba su sauke farami ba daga cikinmu Allah ya ba da iko a ji a sauke farami waɗanda kuma suka riga suka sauke to Allah ya nan Allah ya maimaita mana sau da yawa da yawa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan za mu dakata insha Allah a yau muka cika karatun mu na 60 a cikin wannan littafi insha Allah kuma sai a ranar Lahadi za mu dora daga inda muka tsaya da fatan Allah ya fahimtar da mu abinda muka karanta Allah kuma ya ba mu ikon amfani da abinda muka fahimta Allah kuma ya karba mana dukkan ayyukan mu Allah ka taimake mu shugabanninmu na addini da na mulki Allah ka taimake su kai riko da hannayen abubuwan da ake ta fama da shi na tashin tashina a sassa daban-daban na ƙasar nan Allah ka mana zaman lafiya da kwanciyar hankali albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani Allah ka yaye mana dukkanin musibu da muna da muka shigo cikin ta Allah ka kiyaye mu daga haduran da suke cikin ta Allah ka kiyaye mu daga sharrin tsawa da iska da ambaliyar ruwa Allah ka sanya mana albarka mai yawa cikin amfanin gonan mu da gidajen mu da dukkan sana'o'in mu da harkokin mu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين